sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mintoci 19:31:49 sai kulo has 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tushen FM na radio amfani sarauniya fara'a nomad dalor niya da muryar arewa kana masu na'urar computer a duk lokacin da suka so suna iya daddangwala voahausa.com domin kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a ta babban rana 2 ga watan Satumba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Safiul Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirgi, Safiul a ba mu kanun labarai.
Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya kawo ƙarshen kwatanta amfani da lafazin sassauci a manufofinsa kan shigowar baki a Amurka. Ministan cikin gida na kasar gaban ya ce sama da mutane 1000 aka tafke a babban birnin kasar tun farkon tashin hankalin da ya barke ranar Talata. A jiya Alhamis ne kuma wata tauraruwar dan Adam da kamfanin Facebook zai aika Afirka ta tarwatse lokacin da wata roka ta aika da ake aikawa sarin samaniya ta fashe a sansanin da ake sarrafa su a nan Amurka.
Madallah, a gaishe ka kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji gargadi da malaman jami'a suka yi wa gwamnatin jamhuriyar Niger.
Bashin salar wata biyu da kuma trimester biyu na kuɗin bincike. Kaji abin da ya sa muka ɗauki wannan mataki.
Ha kuma a Najeriya an buƙaci masu kafofin yaɗa labarai ne da su kula da jin daɗin ma'aikatansu.
A dan haka mahalarta taron suka ja hankalin mamallaka kafofin labarai da manajoji game da buƙatar kula da walwalar ma'aikatan jarida yadda ya kamata.
Ha kuma muna da rahoto akan yadda keke napep ya fidda wasu daga kangin talauci sai shirin lafiya a jiki na Jummai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya kawo ƙarshen kwatanta amfani da lafazin sassauci a manufofinsa kan shigowar baƙin cikin Amurka, inda yake bayyana cewa zai mayar da miliyoyin baƙin da suka shigo ba bisa ƙa'ida ba. Ya kuma jaddada aniyarsa ta gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico, kuma ya ce Mexico ce za ta biya kuɗin ginin. Trump da ya bayyana ƙudurinsa akan baƙin haure idan har ya lashe zaben shugaban ƙasa da ke tafi a watan Nuwamba, shi da abokiyar karawarsa Hillary Clinton, a wani jawabi da ya ranar Laraba a jihar Arizona. A ƙoƙarin da Amurka ke yi na dakatar da kwararowar baƙin haure daga Mexico da sauran ƙasashe, kafin wannan jawabin nasa ne ya kai wata gajeriyar ziyara birnin Mexico City, inda ya zanta da shugaban ƙasar Enrique Pena Nieto kan batun baƙin haure da sauran wasu batutuwa. Jami'an Amurka sun yi imanin cewa akwai kimanin baƙin haure miliyan 11 da ke zauna a Amurka ba bisa ƙa'ida ba, kuma wannan shiri na Trump ka iya yin sanadiyar mayar da baƙin hauren sama da miliyan 6 zuwa ƙasashensu. Haka kuma kusan miliyan 2 ne suka aikata laifi a nan Amurka. Akwai kuma mutane miliyan 4,500 da suka shigo Amurka suka ki komawa bayan da visas ta ƙare. Sai dai babu tabbacin ko me Trump zai yi ga baƙin hauren da suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, kuma ba su aikata wani laifi ba.
Ministan cikin gida na kasar Gabon ya ce sama da mutane 1000 aka cafke a babban birnin kasar tun farkon tashin hankalin da ya barke ranar Talata, bayan da aka bayyana shugaban kasa Ali Bongo a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Jiya Alhamis, jami'an 'yan sanda sun yi sintiri kan titunan babban birnin kasar Libreville bayan an rangama da masu zanga-zangar da suka cinna wato ginin majalisar wuta. Haka kuma jami'an tsaro suka farma hedkwatan jam'iyyar adawa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga dukkan ɓangarorin biyu su haɗa kai domin gujewa tashin hankalin da ka iya faruwa nan gaba, a yanda kuma bata kauda yiwuwar ɗaukar matakin da ya dace ga dukkan wanda ya aikata laifi ba, yanda ofishin jakadancin Amurka da ke Libreville ɗin ya fitar da saƙon gargaɗi domin sanar da duk Amurkawan da ke Gabon tashe-tashen hankulan da ke faruwa, ana kuma sanar da su nemi gurare marasa haɗari domin su fake. Jami'an gwamnati dai sun ce akalla mutum ɗaya ne ya rasa ransa, kuma 19 suka samu rauni daban-daban. Shugaban jami'ar adawa Jin Ping ya faɗa cewa akalla mutane 2 ne aka kashe.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne wata tauraruwar dan Adam ta tarwatse a lokacin da wata roka da ake aikawa sararin samaniya ta fashe a sansanin da ake sarrafa su. Kamfanin Facebook ne zai yi amfani da tauraruwar wajen ƙara ƙarfin yanar gizo a nahiyar Afirka. Babu wani mutum da ya samu rauni a lokacin fashewar a sansanin da ake kira Cafe Canaveral. Mutanen da ke aiki a gine-ginen da ke nesa da gurin sun ji fashewar, wadda ta faru yayin da ake gwaje-gwaje kafin ranar da aka saka za a harba ta, wato gobe Asabar idan Allah ya kai mu. Wuta ce ta mamaye rokar mai suna Falcon 9, bakin hayaki kuma ya mamaye sama daga inda take ajiye. Tauraruwar dan Adam din wadda aka kera a ƙasar Isra'ila ta faɗo ne ƙasa a lokacin da rokar ta fashe. Rashin wannan roka ba ƙaramin koma baya bane ga kamfanin SpaceX na Amurka da ƙawayensu, ciki har da hukumar sararin sama ta Isra'ila, wadda ta ce zai ɗauki har zuwa shekaru uku kafin a sake kera irinta. Shugaban Facebook Mark Zuckerberg, wanda yake a Afirka jiya Alhamis, ya ce yana mai matuƙar takaici ga rashin wannan tauraruwar ɗan Adam, wadda aka yi niyyar amfani da ita wajen ƙarfafa yanar gizo a ƙasashen da ke yamma da hamadar Sahara da sauran wasu ƙasashe da ke lunguna a duniya.
Wasu ƙungiyoyin makiyaya na Najeriya sun ce dokokin da gwamnatin ɗaya daga cikin jihohin ƙasar ta kafa cikin makon nan ba za su yi maganin rigingimun da ke yawan ɓarkewa tsakanin manoma da makiyaya ba. A ranar Litinin da ya gabata ne, gwamnan jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin Najeriya, Peter Ayo Delefayoshe, ya rattaba hannu a kan wata doka da ta takaita kiwon dabbobi a kan wasu wurare na hukuma da aka keɓe, kuma an yarda da kiwon ne da rana kawai, sannan kuma an haramta makiyaya ɗaukar makamai. Wani kakakin gwamnatin na jihar Ekiti ya ce fitowa da wannan dokar ya biyo bayan ɓarkewar faɗace-faɗacen da suka faru ne a kwanan nan a tsakanin manoma da makiyaya. Su dai makiyaya na tafiya dabbobinsu ne suna kiwo daga arewacin ƙasar zuwa kudanci cikin gonaki. Yawancin lokuta sukan zauna da manoma. Rikicin baya-bayan nan da aka samu tsakanin manoma da makiyaya ya faru ne akan gonaki a cewar masana. Manoma dai na daura makiyaya laifin barin shanunsu su cinye musu amfanin gona. Su kuma makiyaya na cewa ana kai musu hari ne a kuma sace musu dabbobin nasu.
Daga ƙarshe, Amurka ta ba da sanarwar ƙarin takunkumai ga ƙasar Rasha a dalilin ci gaba da goyon bayan 'yan tawayen ƙasar Ukraine da kuma haɗe yankin Crimea da ta yi. Babban bankin Amurka ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis cewa ya saka wasu ƙarin mutane har 37 da kamfanoni da ke a yankin Crimea da Ukraine cikin waɗanda za a ƙaƙabawa takunkumin. Kamar yadda babban bankin ya ce, wannan ya biyo bayan ci gaban takunkumin da ƙungiyar tarayyar Turai ta yi, kuma haɗa waɗannan matakai na nuna cewa ƙasashen duniya ba sa goyon bayan abin da Rasha take yi a Ukraine. Kamfanonin Rasha, ciki har da kamfanonin gine-ginen nan na PGSC da SGM, an saka su cikin waɗanda za a ƙaƙabawa takunkumin a saboda taimakon da suke bayarwa na gina gada daga Rasha zuwa yankin Crimea.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro rahotannin daga jamhuriyar Nijar, inda malaman jami'o'i a ƙasar suka baiwa gwamnatin jihar wa'adin kwanaki idan ba haka ba ko su fara yajin aikin da sai abin da hali ya yi. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekarar 2010 ne aka sami ƙarin jami'o'i uku mallakar gwamnati a kan ɗaya-ɗayar da ake da ita a jamhuriyar Nijar, wato jami'ar Abdulmumuni ta Yamai, kafin daga bisani hukumomin ƙasar su ba da sanarwar kafa wasu sabbi a jihohi huɗu na ƙasar domin rage cunkoson ɗalibai. Sai dai tun ba a je ko ina ba, waɗannan jami'o'i na fuskantar cikas saboda dalilai na rashin kuɗaɗen gudanarwa. Kamar yadda a halin yanzu ɗalibai suka fara yajin aikin kwanaki uku a ranar farkon sabuwar shekarar karatu, wato 1 ga watan Satumba, saboda matsalolin da suka haɗa da rashin samun kuɗaɗen allowance. Kamar yadda magatakardan kungiyar Iyunun ta ɗaliban jami'a, wato Sallau Shebu, ke cewa
wanda bai da wanda zai kama mishi, ya hito daga Difa, ya hito daga Jejima, ya hito daga Doro, ya hito daga can uwa duniya ya zo nan garin Baye da kowa wanda zai iya kama mishi. Abin da yake sa ido gare su biska wannan ayan kudin ne, haka nan da dan bubuga ya gano wanda zai iya kama shi a tsohon wata uku. Yau kuma wajen wata biyar ba su bada shi ba, tunda deja an ga wata uku sun wuce, wata uku sun wuce, wata biyu sun hau bisa, hali yanzu kuma ba komai. Yau klasukan karatu ma ba mu da isassu. Su waɗanda suke jagora mun kowa ya san abin da ga hannunsu, kowa ya san babu wanda yake da ɗan shi ko ɗan ɗiyal shi wanda yake karatu a nan jami'a wanga. Yau ku bincika ku gane duka wanga gwamnati na wajen mutum 40 da wani deputy duka wani 171 dukansu babu wanda yake da ɗan shi a nan ga.
Wannan na faruwa ne a wani lokacin da kungiyar malaman jami'a ta SNEX ta fara barazanar jingine aikin koyarwa muddin ba a magance matsalolin da ke addabar magoya bayanta ba kafin ranar 8 ga wata. Na Bala Adare shine sakataren wannan kungiya.
Zandar ita ce ta zama cikin matsala. Bisa salar yanzu suna cikin wata biyar wanda ba a taɓa biyan su ba. Ba an dan biya ne ba a koma a gwauci a wata biyar suka yi ba su da ba su samu salar. Kenan suna cikin wahala. Bisa kuɗin bincike sun yi wata tara kenan trimester uku wanda ba su ba. Maraɗi suna biyan bayansu. Suna da bashin salar wata biyu da kuma trimester biyu na kuɗin bincike. Kaji abin da ya sa muka ɗauki wannan mataki na in ba a biya su ba zuwa 8 ga watan Satumba lalle za mu tsaya da aikin university.
Domin jin matsayin hukumomin kasar a dangane da waɗannan korafe-korafe na ɗalibai da malaman jami'a, na isa a ofishin ministan ilimi mai zurfi Ben Omar Mohammed, inda manema labarai muka tare muna jiran ya bamu damar ganinsa. To amma bayan mun ɓata lokaci fiye da awa biyu muna jira, a ƙarshe wani mataimakinsa ya ce da mu ministan ya ce a sanar da mu cewa ba zai yi magana da mu ba saboda ba shi da lokaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wannan kiɗan tica ne, wannan batun tica ne, tica uban karatu.
To an gashe ka Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma sai Najeriya, inda aka kammala taron ƙarawa juna sani da aka yi wa 'yan jarida ta da janyo hankalin masu kofin yaɗa labarai da su kula da jin daɗin ma'aikatansu domin aikin jarida ya ƙara inganta. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron wadda aka gudanar ƙarƙashin kulawar ƙungiyar NSRP mai rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya, wacce hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Burtaniya DFID ke lura da ayyukanta, ya ji hankalin kafofin labarai na cikin gida kansu guji sanya duk wasu tallace-tallace ko ma saƙonni da ka iya barazana ga zaman lafiya a cikin al'umma. Baya ga haka, mahalarta taron sun nanata buƙatar cewa manojoji da editoci su ƙara ƙaimi wajen tace labarai da rahotanni a kafofinsu, musamman ma kan al'amuran da suka shafi zanga-zanga ko tarzoma, a matsayin wani hakki da ya rataya a wuyansu na tabbatar da doka da oda a cikin ƙasa. Sai dai taron ya lura da kyau kan yadda wasu kafofin labarai ke wasarere da haƙoƙin ma'aikatansu, lamarin da ke sababa rashin kiyaye ƙa'idojin aikin jarida a yayin ba da rahotanni ko shirye-shirye. A don haka, mahalarta taron suka ja hankalin mamallaka kafofin labarai da manajoji game da buƙatar kula da walwalar ma'aikatan jarida yadda ya kamata. A hannu guda kuma, taron ya zaburar da hukumar kula da kafofin labarai ta Najeriya NBC ta daina sako-sako wajen ɗaukar matakin hukunci kan kafofin da ba sa mutunta ƙa'idojin yaɗa labarai a ƙasar. Malam Bashir Muhammad Bashir ƙwararren ɗan jarida ne da ya shafe shekaru da dama yana aikin jarida, sharhi da kuma rubuce-rubuce, ya yi tsokaci game da ƙudurorin da aka cimma a yayin wannan taro.
Shi aikin jarida kamar yadda shahararrun masana jarida suka faɗa, irinsu Brock Club da Walter Lippman, sun ce idan kana ɗan jarida duk abin da ka san in kai zai zama matsala ko a dalilin ba da labarinka rayuka za su salwanta ko waɗansu za su samu matsala a rayuwarsu, to za ka iya aje labarin a gefe. Don shi zaman lafiya kamar yadda suka ce shi ne ginshiƙin kowane irin cigaba da ake samu a duniya, kuma babu wani buƙata ko ta mulki a demokradiyance duk kowace irin gwamnati da za ta wanzu matukar 'yan jarida ba su ba da kyakkyawar gudunmawa wajen wanzar da zaman lafiya ba. Kuma akwai abubuwa da yawa wanda masana suka yi ittifaƙi da cewa tunzura jama'a ko tsoratar da jama'a a cikin zukatansu abu ne wanda iya zai haddasa matsala a cikin al'umma. Don haka kodayaushe 'yan jarida ya kamata su yi aiki tare da bin ƙa'idojin nan na aikin jarida domin a wanzar da zaman lafiya.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Rabu na ya zalla mai ba ni jarida in karanta.
To Madalla Mahmud a babban birnin tarayyar Najeriya ko wasu masu keken nafef ne suke cewa su ba san ma ana talauci a kasa ba. Ga Nasir Adam Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Juyawar lamuran tattalin arziki a Najeriya zuwa lamuran da ba na man fetur ba ya sanya jami'an gwamnatin Najeriya ƙarfafa gwiwar masu zuba jari ga harkokin sana'o'i da harkar ma'adinai. Bincike ya nuna kuma da tattalin arzikin Najeriya ya ta'azzara da asarar naira tiriliyan 1 da miliyan 1,000 watanni biyar kacal da suka wuce. Biyo bayan ta'annatin 'yan tsagiran Niger Delta Avengers. Shetima Umar Abba Gana shine muƙaddashin shugaban hukumar raba kuɗin shiga da tsara albashin jami'an gwamnatin Najeriya.
Ko ne jiha Katifi za ga akuni albarkin ƙasa dake wannan ƙasan. In ka ji zan fara da ka samu ana zinari ko gold. Kenan hukumar raya albarkin ƙasa aka kafa ta sosai aje raya a taimaki fitowar wannan albarkin ƙasan wanda zai sa mutane aikin yi gwamnati za ta samu kudajen shiga ba kamar na mai bane mai a wuri ɗaya ne amma wannan albarkin ƙasa kowane state na da nata shi yasa muke son a sa hankali a nan.
Amsa kiran ya sanya wani injiniya Baba Abba Dalori kafa cibiyar samun dogaro da kai ta hanyar keke napep a Abuja.
Dan wasu abin da na tara bautan ƙasa da wasu ƙananan sana'o'i da nake yi da na zo Abuja yana neman aiki. Na siyi keke napep guda ɗaya na samu driver na bashi na ce dinga kawo mun balance. A takaice yanzu keke napep din za su kai kusan 170. Kowane keke napep guda ɗaya yana da driver biyu. Shi driver na farko shine ƙwararren driver da idan lokaci yayi keken zai zama nashi. Shi kuma wannan driver na biyu din yana koyo a wajen driver na farko sannan kuma yana jiran idan wani keke ya zo shi ma a bashi. Sannan mu sake kiran matasa biyu as replacement su maye gurbin waɗanda muka yi promoting nasu suka samu ainihin keke. Duk keke daya muna samarwa matasa biyu ne aiki. Ma'ana muna da waɗanda suke cin moriyan wannan harka kusan mutane 400 ta ɓangaren tuka keken kenan.
Hajiya Sade Mahmud na ɗaya daga waɗanda suka zuba jari a cibiyar.
A yanda dai ƙasa take to mu dai yanzu ko Buhari yan nan ma da ake cewa mu ba mu santa ba ma saboda Baba Gana. Tunda balance mu muna ganin aladdin mu akan lokaci. Ko baka gane ba wallahi mu ba mu san.
To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu fara ne da duba cututtukan da taron kwamitin nazarin harkokin kiwon lafiya a Afirka na ƙungiyar lafiya ta duniya ya duba a wajen taron da ya yi kwanaki a ƙasar Ethiopia. Idan da sauran lokaci kuma ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Kwanaki kwamitin da ke nazari ko kuma lura da harkokin kiwon lafiya a nahiyar Afirka na ƙungiyar lafiya ta duniya ya yi wani taro a cibiyar taro na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Addis Ababa a ƙasar Ethiopia. A wajen wannan taron ne Daraktan Ƙungiyar Lafiya ta Duniya Dr. Margaret Chan ta jinjina wa namijin ƙoƙarin da Najeriya take yi wajen yaƙar sake ɓulla annobar ciwon shan inna a Najeriya. Haka kuma Dr. Chan ta yi alƙawarin cewa Ƙungiyar Lafiya ta Duniya za ta taimaka wa Najeriya samun sauran allurar rigakafin ciwon shan inna miliyan 200 da take buƙata. Dr. Nasiru Sani Gwarzo, daraktan sashen da ke lura da cututtukan da suke yaduwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya halarci wannan taron da aka yi a birnin Addis Ababa. Na kuma samu damar zantawa da shi inda na nemi sanin shin bayan yadda za a tunkari bullar annobar ciwon shan inna a Najeriya waɗanne cututtuka wannan taro ya tabo.
To a kullun ana fitar da tsarin kasida akalla guda 3-5 wanda za a tattauna su a babban ɗakin babban taro babban ɗakin taro kuma akwai ƙananan ɗakunan taro da ake yin abin da ake kira side meeting. Daga cikin abubuwan da aka tattauna an yi na malaria, an yi na cutar shan inna, an yi na tuberculosis wato tarin shika, an kuma na yi shi kansa tsarin kiwon lafiya Afirka da kuma na yaƙi da annoba mai yawan tasowa. Wannan daga ciki ni shi ya fi burge ni gaba ɗaya wannan batu da aka yi a jiya da kan fito da sabon tsari na yaƙi da annoba a Afirka. An fito da gagarumar takarda wacce ni kaina na daɗe ban ga takardar da ta burge ni ba ta tsarin yaƙi da cututtuka irin wannan kasida. Ana kiranta Strategy for Health Security and Emergencies in Africa. Wannan tsari ya fito da abubuwa da dama da za a yi, daga ciki akwai canza yanayin tafiya. Da idan ana jiran sai annoba ta faru a yake ta, to yanzu za a tanadi kayan yakin da kowace irin annoba. Don shi yasa ma aka daina cewa emergency na annobar cuta mai yaduwa, hatta idan guba ce ta zuba ko wani abu ne haka na barazana ga kiwon lafiya, an sa shi a matsayi na abu da ake kira all hazards approach. Kowane irin barazana, to ita za a an tanadi kayan yakinta, kuma za a tanadi kuɗaɗe, za a tanadi masana, za a rubuce su a kwamfuta, aje sunayensu, a tsara musu yadda idan ma a cikin awa 24 ko 48 ake bukata su motsa daga wannan ƙasa su je su taimaka, za a je a yi, ba sai an jira irin na Ebola nan da ya faru ba, aka ɗauki watanni kafin a fara kai agaji. To wannan duk tsarin za a yi, kuma a cikin gida za a yi, ba wai wasu za a kawo daga waje ba, 'yan Afirka ne da aka yi wa training. So wannan gaskiya ya ba mu kwanciyar hankali idan aka yi aiwatar da shi.
To ka daɗe kana wannan aiki na kula da kiwon lafiyar jama'a a Najeriya, ka yi batun cewa an tabo irin cututtukan da ake samun annoba su kuma suke sake dawowa. Misali a Najeriya, waɗanne cututtuka ne suka fici mana tuwa ƙwarya?
To wallahi muna da su da dama wanda suke tsar mana da hankali, kuma suna zuwa su komo, musamman cutar ana yawan yin annobar kwalara. Da wuya a yi wata uku baki ji an yi kwalara a wani gari ba. Nan akwai cutar Lassa fever, a da muna jinta takan kai ta komo, da ana yin ta kai ta komo. To yanzu kusan shekarar nan an jima ana ta yin ta tana nan, ba ta tafi ba sai ta tafi ta ɗan dawo. To Lassa fever na damun mu. Sannan a Afirka yanzu akwai yamma da ta dawo, ta mamaye ƙasa kamar su Angola, sannan ta shiga ƙasar Congo Kinshasa. Yanzu da ake ji kata ƙara bazuwa, to nan ma ana ci ana tsoron wannan yellow fever kar ta shiga ƙasashe irin su Najeriya. Akwai cutar Zika da muke tsoro da makamantansu.
To ka san galibi a Najeriya ɗin akwai wani mataki da kuka ɗauka tunda na ganin cewa mutane sun fahimci muhimmancin tsafta, tunda galibi yawancin cututtukan na hada ƙazanta.
A gaskiya wato wannan zancen haka yake, ƙazanta tana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke haddasa yaduwar cututtuka. Shi yasa aka ƙirƙiri sabuwar hukuma a Najeriya, ana kiranta Nigeria CDC, wato hukumar yaƙi da cututtuka da kuma kare afkuwarsu. Wannan Nigeria CDC kwanan nan aka kafa ta, kuma da irin tsarin da aka kafa da ita ta yi rawar ganin da a Afirka ma ɗan ɗauke ta, ɗaya tana ɗaya daga cikin santoci guda biyar da za ta zama CDC ta Afirka. To wannan santa za ta ci gaba da faɗakar da mutane da kuma dawwamar da yaƙi da annoba, don kada a ci gaba da samun su akai-akai. Wannan mataki idan aka aiwatar da shi, in Allah da shi ma zai kawo ƙarshen barazana na annobobi a kano a Najeriya.
To amma ka san galibi ƙasashenmu an san mu da wannan sake, sai a ɗauko abu gidi-gidi kamar da gaske, can kuma sai ka ga abu ya yi sanyi. To akwai matakin da kuka ɗauka na ganin cewa musamman mayaƙi da cututtukan nan an dinga gadan-gadan ba ƙaƙƙautawa?
To akwai alamun cewa wannan karin tafiyar za ta yi kyau. Idan a da ma'aikatan ministry ne za a ce ku fita ku je ku yaƙi da annoba, in ta lafa su za su ci gaba da aikinsu, yanzu an canza tsari. Muna da wannan center da na faɗa Nigeria CDC, sannan kuma an fito da tsari na ci gaba da yi wa ɗalibai horo, wato da likitoci horo na yaƙi da annoba. Mun buɗe makarantar koyar da yaƙi da annoba, wacce makaranta ce ta haɗin gwiwa tsakanin Ma'aikatar Lafiya ta Tarayya da ABU Zaria da University of Ibadan kuma digiri ake bayarwa. A cikin shekara hudun nan shida da suka wuce mun yaye dalibai akalla guda 262 kuma muna da wajen guda 50 yanzu haka 50 kashi biyu wajen guda 100 ajin farko 50 aji na biyu 50 suna karatu. Wannan bude makarantar ya sa mun samu masana da ba a taba samun irin su a cikin kankanin lokaci ba, don su ne ma muka tura suka yaƙi Ebola a Lagos, su muka tura suka yaƙi Ebola a Saliyau da Liberia.
Akwai wani matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya take ɗauka na gani, don galibi ka san ana ƙarancin likitoci a Najeriya, kuma yawancin su in suka samu aiki a ƙasashen waje suna bari su tafi akan albashin da ake biya a ƙasashen waje da tsoka. A Najeriya ko ga ƙarancin likitocin, ga kuma ba a biyan su albashi, to akwai albashin da ya kamata, to akwai matakin da aka ɗauka na magance wannan ta yanda za a kwadaita ma 'yan Najeriya ɗin in suka gama aikin likitan su zauna a gida su ba da gudunmawansu?
To akwai matakai da dama da aka ɗauka. Na farko shi ne ana yaye wannan likitoci da yawa. Na biyu ana sama musu aiki wanda ike za su je koda suna ina ne a Najeriya, to za su ci gaba da zuwa suna dawowa suna aikinsu. Akwai na uku kai, akwai tsari da aka yi wanda duk inda suke za su je su aiki su dawo ana ba su kuɗi mai albashi mai tsoka. Sannan kuma yawancin ma'aikatan da suke ɗaukar inda suke ɗauke mana su sun buɗe ofisoshi a Najeriya. Hatta ita kanta hukumar lafiya ta duniya tana amfana da irin wannan dalibai da ake yayewa da su United Nations da su CDC ta America, duk manya-manyan ofisoshin nan duk suna ɗaukar su a Najeriya. To ko ba sa aiki tare da gwamnati za ki tare suna aiki a cikin ƙasar Najeriya, kuma idan aka buƙace suna za su ba da tallafi.
To ya batun kayayyakin aiki kuma da ake faɗin cewa ana ƙarancin su a asibitoci?
To gaskiya akwai matakai da aka ɗauka, don yanzu haka zan ba ki gajeren misali na cutar lasa da muke da ita. Kwanan nan akwai likitanmu ɗaya ma da ya kamu har ya kamu da lasa ɗin, sannan ana jin tsoron kada wasu su kamu. To abinda muka fito da shi shine kowace jiha akwai annobar da muke jin tsoron kar ta saurin yaduwa. Kafin ta yadu muna abinda muke kira pre-placement. Za mu aika da kayan da ake sawa wajen kula da marasa lafiya, za mu aika da magani na wannan annoba. Kowace jiha yanzu akwai abin da muke kira PPE a jiha, akwai kuma ribavirin maganin wannan lasa. Da an ga alamata za a je a fara amfani da wanda yake cikin gida, sannan aiko da signal ma'aikatan lafiyar tarayya sai mu kara musu agaji.
To Allah ya sa ya dace. Ma sauraro, a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla, kafin mu karkare mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kai ce.
To a takaice, ladan an takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya kawo ƙarshen kwatanta amfani da lafazin sassauci a manufofinsa kan shigowar baƙi cikin Amurka, inda yake bayyana cewa zai mayar da miliyoyin baƙin da suka shigo ba bisa ƙa'ida ba. Ya kuma jaddada aniyarsa ta gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico, kuma ya ce Mexico ce za ta biya kuɗin ginin. Ministan cikin gida na ƙasar Gabon ya ce sama da mutane 1,000 ne aka tafke a babban birnin ƙasar tun farkon tashin hankalin da ya ɓarke ranar Talata, bayan da aka bayyana shugaban ƙasa Ali Bongo a matsayin wanda ya lashe zaben.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Sir Phil Hashingume da ya taya ni gabatarwa, sai Cubahiro Jodone wanda ya bada umarni da injiniyanmu John. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shiri.